Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Allah Subhanahu wa taala dia jawab dengan surah Al-Baqarah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kita berdoa a cikin babban al'amari tushe na addinin musulunci wato masala ta tauhidi. Tauhidi shine ainihin tushen addinin musulunci. Kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da sanin matsayinsa da darajarsa da kuma sanin matsayi na mutane. Da waɗannan ababe su ne tauhidi a takaice. Yadda mutum zai san mahaliccinsa da haƙoƙinsa da yadda za a girmama shi da abin da ya cancance shi na bauta da sanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sannan mu san halittun Allah maɗaukakin sarki da suke kewaye da mu ya zama mu'amalance su, sai kuma mu'amala tsakanin mutane. To dukkan sauran ababe da aka ce a yi rukunan musulunci, sallah, zakka, azumi, aikin hajji da sauran rukunan waɗannan ayyuka na zahiri duka malamai suka ce suna yi wa tauhidin can da hidima. Duka an ce a yi su ne saboda a ƙarfafa wancan tauhidin. Amma ainihin tauhidin shi ne tushe na addini na Allah subhanahu wa ta'ala. To duk wani abu kuma yana da buƙatar ababe da za su ƙarfafe shi. Ababen da za su ƙarfafe tauhidi su ne waɗannan sallolin da muke yi. Duk sallar da mutum ya yi tana ƙara wa tauhidinsa ƙarfi. Zakka da ake bayarwa ga waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su, da mutum ya bayar za ta tsarkake mai zuciya zai ƙara samun kusanci ga Allah maɗaukakin sarki. Azumi idan mutum ya yi yana ƙara ƙarfafa tauhidinsa. Aikin hajji haka idan mutum ya je yana ƙara ƙarfafa tauhidinsa. To Allah maɗaukakin sarki da ta da mushe sa Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi da ya siffanta musulunci ko ya kamanta musulunci da wani gini da aka tsaida shi akan ginshiƙai guda biyar. Akwai ginshiƙai guda huɗu a cikin dukkan kusurwoyi, sannan kuma akwai ginshiƙi ɗaya wanda yake shi ne mafi girma a tsakiya, wanda idan ka ɗauke waɗancan ginshiƙan da suke gefe-gefe ginin zai yi rauni amma ba zai faɗi ba. Amma kana janye ginshiƙi filar da take tsakiya, to babu yadda za a yi ginin ya zauna. Wannan ginshiƙin da tsakiya kuma shi ne tauhidi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana shiriya. To kamar yadda aka sani muna karatu ne a cikin littafin Sunan al-Usul. Littafi ne duk da malam ya yi shi a salo na waje amma kuma yana da sauƙin fahimta, sannan ya cika shi da ilimi, yana da sauƙi kuma cike yake da ilimi domin malamai sun yabi littafin matuƙa. Domin tsaya a gabatarwar ko kuma abu na farko da malam ya kawo a cikin littafin ya yi yabo ga Allah maɗaukakin sarki, ya yi salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ya ambaci wasu daga cikin matsaloli na wannan tauhidin. Sannan mun kwana a kan inda malam yake ƙarasa salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da alai, ya ce wal ali was sahbi dawamin sarmada. Sannan mun ji su wane ne alayen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su ne mabiyan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma a cikin mabiyan akwai waɗanda suke da alaka ta jini da shi, makusanta, to su suka fi cancanta da wannan kalmar. Sannan a cikin mabiyan akwai waɗanda suke da alaka ta abota da shi, a cikin mabiyan akwai waɗanda suke da alaka ta almajirci da shi, wato sun zauna a gabansa sun yi karatu sun samu shiriya sahabbai kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam. To idan aka ce alayen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan al'umma ta shiga, amma waɗanda za su fara shiga malamai suka ce su ne mutanen gidansa, domin su bayan haƙƙi na musulunci, bayan kasancewarsu almajirai na Annabi sallallahu alaihi wasallam, sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam, suna da dangantaka ta jini da shi. Sai rukuni na biyu na mutane da za su shiga cikin alayen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne sahabbai, kuma bayan sun kasance al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mu in bayan muka kasance, to sun zauna tare da shi, sun yi karatu a gabansa, sun koya daga tafarkinsa da sunnarsa da hanyarsa sannan sun isar da mutane kuma sun taimake shi an yi jihadi wajen kafa addini tare da shi to kaga duk wanda yazo a bayan su zai kasance sai waɗannan sun shiga kafin wanda zai zo a bayan su ya shiga sannan mun ji in aka ce sahabi wani ne sahabi malam yace mana shine duk wanda ya haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ba ce wanda ya gani ba domin kace wanda ya gani malamai suka ce to zaka fitar da sahabbai makafi da ba sa gani kaman ladani na Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Ummi Maktum ladani sa nabi da farko Bilal nabi kuma shine Abdullah ibn Ummi Maktum to kaga irin wannan idan kace sahabi shine wanda ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce to ai wadancan ba su ganshi ba inda sun dai zauna tare shi amma ba su ganshi ba don ba su da idan shi yasa suka ce abin da yafi shine a ce wanda ya hadu da Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga haduwa za ta dau gani za ta dau tarayya za ta dau dukan irin wadannan abar wanda ya hadu da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai imani da shi suka ce walau la hawata ko da sakan ɗaya ne ya hadu da Annabi sallallahu alaihi wasallam inda lokacin da suka hadu yayi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam to sunan wannan mutumin sahabi haka malamai sun shigar da hatta kananan yara aka kawo su gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam suna jira-jirai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a kai musu tahniki ya tauna dabino ya sa musu ya rada musu suna inda kun san hadisi na karamin yaro da kawo su gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya dora shi akan cinyarsa har ya yi masa bisari to duka irin waɗannan yaran kanana da waɗanda suka kasance sun fara tasowa a shekara 7 8 9 irin su Abdullah ibn Abbas yace lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu an je mai kaciya kuma ya haddace wasu surori na alqur'ani shekara dan goma da kadan to irin waɗannan su ma duk malamai sun kirga su a cikin sahabbai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin akwai bambanci tsakanin wanda ya haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ganshi da wanda ya zauna da shi wanda ya tarayya da shi da wanda ya hange shi daga nesa da wanda kuma labarin sa yaji kamar mu akwai bambanci haka zo layin imani duka mai imani da shi kamar yadda suka yi imani da shi amma su sun keɓanta da haɗuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam da ganinsa mu kuma ba mu samu wannan Allah madaukakin sarki da tada mu to sai malam yake cewa wa ba'du bayan wannan gabatarwar da muka yi hada an-nazmu fil usul yace wannan shiri da muka yi a waje mun yi shi ne fil usuli akan tushe na addini tauhid duk wani abu da ka sani gini ne kamar yadda muka ji tauhid yana gaba da sallah yana gaba da azumi yana gaba da zakka yana gaba da aikin hajji yana gaba da komai to malam yace mun yi wannan littafin ne a waje fil usuli domin mu yi bayanin matsaloli da suka shafi usul tushe na addini tauhidi liman arada manhajar rasul ga duk wanda yaso ya san tafarki na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani irin tafarki ne shine tafarkin da ya karkata daga shirka zuwa tauhidi tafarki da ya gino akan bin tsari na Allah madaukakin sarki a addini da kuma rayuwa tafarkin da ya gino akan adalci akan tausayi da sauran duk wani abu mai kyau da zaka siffanta tafarkin na Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya siffanta shi a wani hadisi yace wa bu'ithtu bil hanifiyyati samha Annabi sallallahu alaihi wasallam yace an aiko ni da tafarki da ya karkata daga shirka ya bar shirka zuwa ga tauhidi yace as-samha tafarki da yake da sauki shi yasa malamai da suke magana a cikin ilimin usulul fiqh ka'idoji da aka gina ilimin fiqh akai suke cewa shari'ar musulunci da addinin musulunci ya keɓanta a barin sauran addinai da wasu ababe suka ambaci kusan abu biyar daga cikin abin da musulunci ya bambanta da sauran addinai ta farkin Annabi sallallahu alaihi wasallam na farko addinin musulunci ya cika dukkan sharadai uku da addini da kowane irin addini ingantacce kamata ya cika waɗannan sharuɗan su ne dole ne a cikin addini a samu aqida kudiri mutum ya yi imani da kaza yadda da kaza na biyu dole a samu hukunce-hukunce kaza halal ne kaza haram ne a musulunci duk abin da ka sani yana da hukunci ginin masallacin nan yawwa raya shi zama a ciki da motsin da zaka yi da tashi duk abin da mutum zai yi duk motsin da zai yi da gabansa yana da hukunci dole ne ya kasance ko wajibi ko mustahabbi ko haram ko makruhi ko mubahi amma babu wani motsi da mutum zai ce wannan musulunci bai mai tanadi ba a'a kaga dinin musulunci yana da wannan akwai akida a cikin sa da ake sanya ta a zuci mutum ya yadda da wasu ababe ya gamsu da su akwai hukunci hukunci muna da su kaza halal ne kaza haram sai na uku shine min shari'a tsari na rayuwa to addini ba iya halal da haram bane ba iya akida bace akwai alaka tsakanin mutane za su yi siyasa ya za su tattalin arziki ya za su gudanar da shi ta ya za a samu kuɗi ta ya za a taskance ta ya za a kashe zamantakewa alaka tsakanin mutum da mahaifinsa tsakanin mutum da ɗan uwansa mutum da ɗan babbansa mutum da wanda ya sani da wanda bai sani ba alaka tsakanin kafirai da musulmai tsakanin ƙasar musulunci da ƙasashe na kafirai duk ya za a gudanar da wannan ilimi wanne ya kamata a nema wanne ne ba a nema wanne ne wajibi wanne ne mustahabbi da sauransu to wannan shine tsari na rayuwa addinin musulunci na farko ya cika waɗannan musulunci akwai aqida a ciki imani da Allah imani da manzon Allah fitattafan Allah manzannin Allah imani da ranar ƙarshe imani da kaddara sannan musulunci akwai hukunci hukunci a cikin sa sannan addinin musulunci yana da ya zo da tsarin rayuwa tun daga farko har ƙarshe yayi wa mutum tanadi tun daga haihuwarsa kai tun kafin ɗaukan cikin sa aka ce waɗanda za su haife shi su kasance mutane na ƙwarai in za a nemi auren a nemo auren mutum ne kirki tun daga nan aka fara yi wa musulmi tanadi aka ɗau cikinsa zuwa haihuwa har zuwa lokacin da zai sake mutuwa ya koma ga Allah maɗaukakin sarki addinin musulunci ya tsara komai shi yasa yanzu duk wannan hayaniyar da ake a cikin ƙasar mu duk abin da aka taɓa sai ka ji wasu suna cewa za a musuluntar da ƙasa za a yi kaza to inda za ka ɗau ƙasar ka ɗauka ka ce wa kirista gashi ga Najeriya ku jagorance mu amma da shari'ar kiristanci ba su da wannan sha ba su da tsarin domin addininsu abu ɗaya ne imani da ƙuduri ce kawai ka yarda da Yesu almasihu a matsayin mai ceto ka zama kirista kuma za ka shiga aljanna a lahira su abin da suke da shi kenan hukunce hukunce za ka samu su ɗan kaɗan sai ‘yan wa’azozi haka da ‘yan addu’o’i amma tsari na rayuwa daga farko har ƙarshe tsarin siyasa tattalin arziki zamantakewa ilimi alaka tsakanin mutane tsakanin ƙasashe da sauransu ba su da wannan musulmai ne suke da shi to idan ka ba su ƙasar ba abin da za su iya yi sai dai su sake ɗauko maka wannan tsarin da ake kai da mutum ya ƙirƙira su dawo da shi za su yi maka amfani amma mu musulmai muna da tsari wanda yau inda za a ce wa musulmai to ga ƙasar an danka muku ina kun ce alkur'ani yana maganin komai kun ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tana da magani akan komai tana da amsa akan duk wata tambaya to ga kasar ku gyara ta magani wallahi malam akwai abinda a kwana daya zai gyaru akwai abinda za a yi sati guda akwai abinda a wata daya nan zuwa shekara daya da yawa daga cikin matsaloli sai ka nemi su ka nasa domin tsari ne na Allah madaukakin sarki Mahatma Gandhi babban mutumin Indiya da kuka sani ɗaya daga cikin manya-manyan su yake cewa ya karanta tarihi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nazarci rayuwarsa yace wallahi inda za a bujuro mai da matsalolin duniyar nan gabaki ɗaya zai iya warware su yana shan shayi saboda da abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa zai abinda sunnar ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ta shata wato kan wannan layin zai Allah subhanahu wataala ya dace saboda haka shari'ar musulunci da malam yace mana yayi wannan littafin ne domin ya ambaci matsaloli na tauhidi tushen addini liman arada manhajar rasuli ga duk wanda ya so ya bi ko ya samu tafarki na Nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ginu aka gina shi akan haske babu wani abu mai duhu cikin musulunci da ake jin kunyar fada sannan shari'a ce mai sauki duk wani abu da kaga an kawo maka shi da wahala mu ba a faɗi wani sauƙi ba a kai to lallai gaskiya zaka samu akwai ayar tambaya a ciki babu wani abu da aka ce a yi a cikin alkur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗan adam ba zai iya yi ba babu shi to wannan ta farki na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine musulunci ko shari'a ta musulunci malamai suka ce yake banta da wasu abada wanda ba za ka samu a wata shari'a ba na farko akwai arfabaniya addini na musulunci sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ke banta da me arfabaniya na farko daga Allah madaukakin sarki take akwai addinan da za a ce ma ba daga Allah madaukakin sarki suke ba to musulunci a karan farko daga Allah madaukakin sarki aka same shi daga Allah subhanahu wataala ya san na biyu akwai al'alamiyya wato addini ne na duniya gabaki daya wanda wannan ma mun ci a darasin da ya gabata nan mutane gabaki daya bai keɓanta da wata al'umma ba ko wasu mutane ko wani gari ko wani yanki addini ne na mutane gabaki daya ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin na uku akwai al-muruna flexibility wato addini ne da babu yadda za a yi mutane su kuntata a rasa yadda za a yi a ce nan babu hukunci ko kuma wannan addinin ya tsaya akan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ko kuma addini da aka saukar da shi a zamanin gidan tabo ana hawa jaki ana hawa raƙumi yanzu bai daidai da karni na 21 ba da irin cigaban da aka samu a bangarorin rayuwa to kaga addinin musulunci la za ka kamar yadda ya dace wancan zamani na farko da dan adam bai san wani abu na cigaba ba a bangarorin rayuwa haka addinin musulunci ya dace da wannan zamanin namu na kullu lokacin da ake hawa jaki haka ya dace da zamanin da ake hawa jirgi to sannan addinin musulunci akwai al-muwazana wato addini ne da akwai a balance da cikin sa tsakanin ruhi na dan adam da kuma rayuwarsa gangar jikin sa kaga a sauran shari'o'i to su ba su da irin wannan basu da irin wannan daidaitar sai dai a karantar da kai in dai kana so ka shiga aljanna ka isa zuwa ga Allah madaukakin sarki ka samu yardar Allah sai kai watsi da duniya gabaki daya ba ruwanka da kasuwanci ba ruwanka da neman kuɗi ba ruwanka da aure ba ruwanka da kaza wai anan ne zaka samu tsarkin zuciyar da zaka iya isa ga Allah kaga sauran addini ko na amma addinin musulunci ba a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ambata ma wani ya ce ma ai bilonia ne yana da shaguna kaza yana da kasuwanci kaza irin su Uthman Abdurrahman ibn Auf Abu Bakr as-Siddiq Umar ibn al-Khattab Talha ibn Ubaydillah Zubayr ibn al-Awwam wadannan ko a zaman nan suka dawo a cikin bilonia za ka sasu to kaga mu ana karantar da mu cewa kamar yadda ka buta wa Allah madaukakin sarki a cikin daki ga ko a masallaci haka ake so a ganka a kasuwa kana da himma haka ake so a ganka a gona haka ake so a ganka a kaza Allah subhanahu wataala ya dace da mutu addinin musulunci shine yazo da irin waɗannan tsare-tsaren da kuma tanade-tanade to shine malamin ya ce mana ga duk wanda yake so ya samu tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai yazo cikin wannan littafin sai samu yace sa'alani iyyahu malla buddali min imtithali su'lihi al-mumtathali yace ya tambaye ni rubuta wannan littafin malla buddali min imtithali su'lihi al-mumtathali wanda ya sa ni rubuta wannan littafin da kake karantawa ya kai mai karatu shine wani da la buddali min imtithali su'lihi babu makawa sai na aiwatar da abin da ya tambaya sai na bashi al-mumtathali wato abin aiwatarwa malamai suka ce tarihin wannan littafin na sullamul wusul shine wannan malami al-hafiz ahmad al-hakami lokacin da malamin sa ya lura cewa dalibi ne da yake da hazaka matuka yana da kokari yana da himma to sai ya zo sai ya so ya gwada gwargwadon abin da ya samu na ilimi a wajensa sai ya ce mai hafiz ka rubuta littafi akan ilimi na tauhidi to shi kuma da ya tashi domin ya nuna wa malamin a lallai ba a bata waɗannan shekarun da aka yi neman ilimi a banza ba da ya tashi rubuta littafin sai bai rubuta a salo na zube ba sai ya rubuta shi a salo na wake ba wanda wannan ya fi wahala ka hudda abin da yake ranka a cikin waka ba kowa ne iya waka to shine malam yake cewa wanda yace rubuta wannan littafin shine mutumin da dole idan ya umarce ni zan shine malamin sa kuma yana da wasu littattafai da yawa waɗanda suke ba wannan yana da littattafai da yawa a cikin aqida fiqh da rabban gado yana da littattafai waje na hadisi da sauransu to malam yake cewa fa kuntu bayan malam ya ce in rubuta littafi domin ya gwada gurgudan abin da na samu na ilimi fa kuntu ma ajzi kuma ishfaq yace sai na ce tare da ajzi gajiyawa ta da karancin ilimi wa ma ishfaqi tare da jin tsoron kuma kar in je rubuta wani abu da zai zama kuskure mu'tamidan ala al-qadir al-baqi amma da ke ina dogaro akan al-qadir mai iko subhanahu wa ta'ala al-baqi wa izzi wanda komai zai kare komai kowa zai mutu din mai rai yana da iyakarsa in banda Allah subhanahu wa ta'ala mai da Allah subhanahu wa ta'ala yake fada kullu shay'in halikun illa wajha duk abin da ka sani zai halaka zai kare zai mutu in banda Allah subhanahu wa ta'ala haka yake fada kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram duk wanda yake kan doran kasa kararre ne abin da zai wanzu shine fuskar ubangijinka subhanahu wa ta'ala ma hucin girma da daukaka to anan ne mukaddimar littafin gabatarwa ta kare to babi na farko malam ya kafa shi ne akan ta'arruful abdi ko tu'arriful abda bima khuliqa lahu babi ne da yake sanar da bawa akan me yasa aka halicci mutum kaga wannan tambayar zaka ganta kaman ba ta da tana da sauki amma ba za ka samu amsar ta ba sai a cikin addini na Allah subhanahu wa ta'ala malamai suke cewa akwai tambayoyi uku da ba su da amsa gamsasshiya sai a cikin addinin musulunci a cikin Qur'ani da Sunna tambaya ta farko a ina mutane suke gabanin ahalice su ba za ka samu amsa a wajen kowa ba sai a cikin Qur'ani Allah madaukakin sarki yake cewa بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا شنو نزامن بيزو ومتن بني لوكس النبي كسن شيء وانا أبن أمبتو با تو شما لما انت ويدي سكي شو عالم الدر متى نقبانا أهل الشيسو كسن شيء أو تدونيا تأذر وتو لوكس النبي سكي شيء أوبم ما يفنسو حكا متن زي تياو daga kaka zuwa kaka daga kaka zuwa kaka har ya tike akan mahaifin da zai haife shi tunda an sani gado shi yasa yazo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukakin sarki ya kare tsatsansa haka ya dinga kewayawa daga kaka zuwa kaka daga kaka zuwa kaka har zuwa kan mahaifinsa dukkan mutane ne waɗanda suke da tsarki suke da tsafta to babi ne da malam ya kula da yake sanar da mutum yawa tambaya ta biyu ita ce yanzu da aka haifi mutum wannan duniyar me zoyi me mutum ya zoyi a duniya kafirai da ba su san me ya kawo su ba ci sun dauka ci da sha ne da jin daɗi da sauransu idan mutum ya fahimci rayuwa akan wannan shi ne za a ga wani lokaci idan rayuwa ta mai zafi sai ka ga ya kashe kansa amma a cikin musulmi masu kashe kansu ba su da yawa domin sun san me suka zo yi sai tambaya ta uku da ba ta da amsa sai a cikin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam aina al-masih makoma ba bayan wannan rayuwar me zai faru ina mutane za su je me zai faru bayan mutuwa ba za ka samu gamsasshiyar amsa ba sai a cikin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ne yace ya kulla wannan babu ne domin ya sanar da mu abinda yasa aka halice mu wa bi awwali ma farada Allah ta'ala alayhi ya kuma mutun ya san farkon abinda Allah madaukakin sarki ya farlanta akan shi wa bima akhadha Allah alayhi bihi al-mithaqa fi dhahri abihi adam abinda Allah madaukakin sarki ya dau alƙawari akan shi na alƙawari a ubun mahaifinsa annabi adam وبما هو صائر اليه da kuma makomar da zai koma zuwa gare ta nan da malam yace mana alƙawarin da Allah madaukakin sarki ya dauka a gare mu tun muna jikin annabi adam tunda shine mutun na farko kuma duk gado yana koma zuwa gare shi shukran to me yake nufi da wannan magana wannan magana ta zo cikin alqur'ani kuma ta zo cikin sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahu wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum tana lokacin da Allah madaukakin sarki ya dauki alƙawari akan mutane ya so cikin hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake fassara wannan aya yace Allah madaukakin sarki ya fidda duk waɗanda za a haifa ta zuriyar Annabi Adam mutane ke yace ya fidda su daga Annabi Adam gaba ki sai ya zuba su kowa da kowa yana wajen in dai mutum ne tun daga Annabi Adam har zuwa tashi alkiyama Allah madaukakin sarki ya fitar da mutane gabaki ɗaya aka zuba su sai ya ce alastu bi rabbikum shin ba ni bane ubangijinku to lokacin duka sai muka bada amsa da cewa bala eh ya Allah kai ne ubangijin aka ce an taqulu yawmal qiyamati in fa kar ku zo ku bada ranar tashin alkiyama cewa inna kunna an hada ghafil mu mun rabbana a barin wannan alƙawari da muka dauka to shine malam yake fadin wannan yace wannan babu duka yana sake karantar da mu wancan alƙawari da muka daukar wa Allah madaukakin sarki mu kowa ya dauka kafirai sai suka ci amanar alƙawarin da suka zo duniya sai suka yi shirka suka yi kafirci musulmai kuma suka tabbata akan wannan alƙawari duk wanda ya yi shirka ya karya wancan alƙawari malam madaukakin sarki ya ce wa ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ko cika alƙawari kuma alƙawari ya kasance abin tambaya to kuma alƙawari na farko da Allah zai tambaya akai shine tauhidi ka ce in ka zo duniya zaka bude dan amma da ka zo sai ka bushe dan ya akai ka bada amsa kaga mutum ba shi da abin da zai faɗa ni shirka ko yayi kafirci Allah madaukakin sarki yake shi to mallan yake cewa i'lam bi anna Allah jalla wa ala lam yatmikil khalqa sudan wa hamad i'lam sani ya kai bawon Allah mai karatu a cikin wannan littafin bi anna Allah jalla wa ala cewa lalle Allah wanda ya daukaka kuma ya girmama subhanahu wa ta'ala ma abutin girma ya daukaka lam yatruki al-khalqa sudan wa hamala bai bar halittun da ya halitta ba sudan haka kara zube wa hamalan ba tare da umarni ba ko hani ba tare da tashin alkiyama ba a ce rayuwa ce kawai qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr kuma da kafirai suke faɗa kawai rayuwa ce za mu mutu mu rayu ba abin da zai kashe mu sai zamani yini yayi ya kare ayi sati ayi wata ayi shekara shekaru su taru duniya ta kare shikenan koma ga Allah madaukakin sarki ce kwanaki ne kawai suke kashe mutu to mallan yace musani lalle Allah madaukakin sarki lam yatruki al-khalqa sudan wa hamalan bi barhalatu haka kawai kara zubewa domin wasa babu marni babu hani yace Allah madaukakin sarki ba haka yi wannan rayuwar ba Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cikin alqur'ani cewa ayahsabu al-insan an yutraka sudan yanzu mutun yana zaton cewa za a bar shi haka kara zube alam yakun nutfatan min manijin yumna shin bai kasance dan dugun ruwa na maniyi da ake dugawa a cikin mahaifa yace sun makana alaqatan sai ya kasance gudan jini fa khalaqa fa sawwa sai Allah ya halitta shi daga wannan alaqar fa sawwa sai daidaita halittarsa a matsayin mutum fa ja'ala minhu az-zawjayn sai Allah ya sanya daga wancan abin da yace ya halitta mutum zawjaini aure al-dhakara wal-untha namiji da mace alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta shin wanda yi wannan ya halicci mutum daga wannan dan ruwan da aka ce nutfa ba malamai suka ce shine kamar ruwan da yake dugowa daga wani abu da ya fashe ko drum ko bociti ko wani abu ruwan da yake dugowa tushen mutum daga haka yake bai wuce hakan ba amma daga nan Allah madaukakin sarki ya canza shi daga kaza zuwa kaza zuwa kaza ya ci gaba da girma har yanzu ya kasance mutum shi sai Allah madaukakin sarki a wani waje yake fada siga ta mamaki awalan yaral insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana matalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al'idham wa hiya ramim yace awalan yaral insan shi mutum baya gani anna khalaqnahu min nutfa to mun halitta shi daga wannan ruwa kadan fa idha huwa khasimun mubin amma baya ya girma ya ci ya koshi yayi teba sai ya kasance khasim mai husuma musu mubin mai bayyana husuma yazo yace ma ba Allah bane yi yace ma ba Allah ne duniyar duniyar nan ba yace wa daraba lana matalan yazo ya ci gaba da buga mana misali wa nasiya khalqahu yaman tahalittasa qala man yuhyi al'idham wa hiya ramim har saboda kafirci sai shedan ya daibe shi ninga cewa wa zai raye kasusuwa wa zai tada su bayan sun diddige mutum ya mutu kasa ta ce saura kashi kashin ma ya lalace ya tarwatsa amma a ce wannan zai tashi wanda daga cikin manyan kafirai aka ce ya dauko kashi yazo ji annabi sallallahu alaihi wasallam da shi aka ce ya murje shi haka sai ya hura iskar sa a fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam yace yanzu kana rai ce wa ubangijinka zai kada wannan kashin aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fushi yace bala Allah zai tada shi sannan zai tashi ka kai ma zai ma hisabi kuma ya sanya ka a wuta ya faɗi wannan ne kuma Allah ya sanar da shi cewa wannan zai mutu akan kafirci kuma dan wuta ne shi shi yasa da mu aqidar mu ta musulunci duk wanda Allah da manzon sa suka ce dan aljanna ne shine dan aljanna duk wanda yazo cikin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa dan wuta ne to dan wuta ne bayan nan kuma ba wanda aka san ina zai je sai dai wanda ya mutu akan aikin kirki ana mai kyakkyawan zato wanda ya mutu akan mummunan aiki kuma ana jiye masa tsoro kada Allah madaukakin sarki ya kama shi ina ga lokaci yayi ko malam karfe nawa kike kiran sallah
a da sarrafa
to kaga a dan shine malam yake tunatar da mu cewa Allah madaukakin sarki bai bar halittu ba su gani aka kara zube wa hamalan babu matni babu hali babu hisabi suka ce ai wannan yayi hanar riga da hikimar Allah subhanahu wa ta'ala da a ce haka kawai mutane za su rayu sai yadda suka ga dama sannan babu makoma to ya za a yi da mutane masu rauni da aka zalunce su ya za a yi da su ya za a yi duk wannan zaluncin da ake a cikin duniya shikenan azzalumai sun ci banza Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa a wani waje afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un wai yanzu za ta kuke kuna tsammanin cewa mun halicce ku abakan dan wasa a zo kawai a ci a sha a yi ta bukukuwa a yi ta nema sannan a faɗi a mutu shikenan wa annakum ilayna la turja'un kuma da cewa lallai ku ba za ku dawo zuwa gare mu ba Allah ya ce fa ta'ala Allahu al-malikul haqq ubangiji Allah madaukakin sarki ya girmama ya daukaka ya tsarkaka akan yayi halitta haka kawai dan wasa shi yasa yake cewa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wama bainahuma batila wama khalaqna as-samaawati wal arda wama bainahuma la'ibin bamu halitta sammai da kasai da abin da yake tsakanin su bala'ibi ne muna masu wasa haka kawai saboda mun yi sha'awa mu halitta su saboda muna da iko Allah madaukakin sarki yace ma khalaqnahuma illa bil haqq bamu halitta su ba sai da gaskiya kuma kokarin tsai da gaskiya wannan gaskiyar ita ce abi Allah subhanahu wa ta'ala to Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu to malai ce bal a ba dan wasa aka yi ba ba haka kai aka bar mu kara zube ba babu umarni babu hani kowa ya abin da ya ga dama khalaqal khalqa liya'buduhu Allah madaukakin sarki ya halicci halittu liya'buduhu to mun sabota ta mai wannan ita ce manufar kasuwanci nema karatu kai ko duk ribar ka bace amma ainihin abin da aka ce ayi shine bauta shi yasa idan muka lura har a wajen fatauci na kasuwa Allah madaukakin sarki yace ayi ta ambatan Allah a cikin aikin hajji aka ce ambata Allah madaukakin sarki duk abin da mutum zai sai ka ji an ce ya hada da ambatan Allah don ba dan wannan neman da wannan kai ko da sauransu aka halicci mutum ba amma dai rayuwarsa ba za ta tsayi ba sai ya je ya nemo abin da zai ci da abin da zai sha da masu guni da sauransu to shi yasa aka ce a wajen neman ma zai iya zuwa ai tun safiya zuwa dare shikenan mutum sai je ta neman tun safiya zuwa dare babu bota idan aka zo aka kirga lokutan sallah a cikin rayuwarsa sai a samu a cikin awa 24 bai awa ɗaya na butar Allah ba to shi yasa aka ce a je kai kasuwa je kai duk abin da zaka yi amma kai ta ambaton Allah lokacin da kake nema kun sani a cikin suratul jumu'a ce Allah madaukakin sarki yake cewa يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الله يقول إذا أكثر صلاة دوم جمعة أما تعالى من أبدا سرك يقول بعد صلاة يقول فاسعوا إلى ذكر الله في الدقوة domin ambaton Allah subhanahu wa ta'ala malamai suka ce hudubar juma'a da sallah zalikum khairul lakum wannan shi yafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamuna inda kun kasance kuna sanin ladan wannan abu yace fa idza qudiyat as-salatu idan aka idar da sallah ku zauna ku ci gaba la yace fa tashiru fil ardi ku yadu aban kasa kowa ya koma kan hidimarsa mai kasuwanci ya koma mai shago ya koma mai aikin gwamnati ya koma mai komai ya koma wajen kasuwancinsa wanda ya gama kuma ya yi tafiyarsa gida ya ce wa butahu min fadlillahi ku nema daga fallar Allah maɗaukakin sarki domin zafin nema ba shi zai baku ba kuma ba wayonku ba ne zai baku duba aka ce mu nema daga fallar Allah amma a wajen neman kawai a je shi kenan a yi awa uku awa huɗu awa biyar ana nema a manta da Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce a wadhkurullaha kathiran وأنبتي الله أنبتو ميوا كنا أوفشن كيتي كنا كاسور كيتي دق أبن دكتي كيتا أنبتا الله منو كتن سبتي لو كتن دكتي فالله سبحانه وتعالى إذا تدمو شين مالا يكتنا تدمو أن يتي بل خلق الخلق ليعبدوه بعدن واسع الله ينوى خلق الخلق ليعبدوه يا حالي تحال توني دوم سبوتة تامي سيدي دي فدن الله منو كتن سبتي وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدوه ban halicci aljanu da mutane ba sai dan sabauta ta mu ma uridu minhum min rizq bana fatan samu mun arziki daga gare su me suke da shi duk arzikin da yake wajen su ni na san musu da Allah madaukakin sarki wa ma uridu an yut'imun sannan bana fatan su ciyar da ni duk wanda ya ci ma a cikin su ni na ciyar da shi inji Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha babu wani abu da yake dindike a doran kasa dabba mutum ko aljan ko kwari ko ma mene illa ala allah rizquha face arzikin wannan dabbar yana kan Allah subhanahu wa ta'ala shi ya dau nauyi zai ciyar to malamai suka ce Allah madaukakin sarki bayan ya kira mutane ko kuma ya sanar da mutane dalilin da yasa ya halicce su shine bauta sai aka yi sauri aka kore cewar Allah madaukakin sarki ya ce mu bautata mai ne domin yana da bukata a wajen mu in muka bautata mai wato akwai wani abu da yake sanya samu daga gare mu Allah madaukakin sarki ce ba abin da nake fata daga gare su na arziki ba na fatan sa ce da ni subhanahu wa ta'ala to aka ce waɗannan ababen guda biyu an san su suka fi shagaltar da tunanin mutane ba abin da yake shagaltar da tunanin mutane kamar arziki wannan kuma fitra ce da wani abu da Allah madaukakin sarki ya dasa musu dan adam dole zai tunanin arziki domin yana da bukatar ci yana da bukatar sha yana da bukatar sutura matsuguni da sauran ababe na rayuwa to dole zai tunani na arziki kuma babu wanda zai mai sai shi zai tashi wa kansa sai dai Allah madaukakin sarki ya hada shi da wani yanayi ko iyaye ko mai dan uwa ko na kaza amma dai dole kowa shi zai tashi to dan adam dole zai tunani na azumi to aka ce sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu da cewa shi zai azurta su wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'aduna fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun aka ce idan mutane suka karkatar da tunanin su gaba ki zuwa ga bautar Allah madaukakin sarki sannan suka yi abin da za su iya wajen neman arziki a lokacin ne za su ga abin da Allah madaukakin sarki zai musu zai ba su daga falalarsa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisi ingantacce to annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bi tana razaqu dogara ga Allah madaukakin sarki matakar dogaro a gare shi yace la razaqakum kama yarzuqu at-tayr da Allah ya azalta ku kamar yadda yake azalta tsuntsaye tsuntsu babu account babu rumbu babu ajiya ba komai amma Allah bai taɓa yin tsuntsun da ya wuni da yunwa ba amma mutum nan sai ya kwana da yunwa wannan yana komawa ne yana dawowa ne zuwa gare mu imanin tawakkalin mu yadda da Allah subhanahu wataala shine anan dan adam ya cutar da kansa amma waɗancan halittu da suka mika lamarin su ga Allah madaukakin sarki gabaki dai sai Allah ya jibanci lamarin shi su azzikin su yana nan a ko'ina inda sun yaghdu khimasan taghdu khimasan wa taruhu bitana tsuntsaye za su fita cikin su a motsi saboda yunwa kamar sai hadda baya amma za su dawo wundin su a cike amma dan adam zai iya fita ya dawo bi samu annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana wani lokaci irin wannan yana komawa ne zuwa ga tawakkali zuwa ga alaƙar mutum da mahaliccinsa don bayin Allah subhanahu wataala suna da matsayi a wajen Allah matsayin su yafi karfin a ce sun da goma a cikin wahala za a iya farawa cikin ta amma ba za ka da ita ba dubi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam irin wahalar da suka sha an yi rashin abinci an yi rashin aminci an yi kaza amma bayan nan fa me ba Allah madaukakin sarki ya zo ya bude musu rayuwar an bude musu duniyar har annabi sallallahu alaihi wasallam gabanin ya bar duniya yake tunatar da su mal faqra akhsha alaykum ba talauci talauci nake jiye muku tsoro ba walakin akhsha an tubsata alaykum ad-dunya kama busifat ala man kana qablakum fatuhlikukum kama ahlakatuhum amma abinda nafi jiye muku tsoro wanda yafi talauci shine a buɗa muku duniya ku yi ta samu Allah madaukakin sarki ya turo arziki da wadata kowa ya samu yace amma sai ku koma kuna gasa wajen tara duniya sai duniya ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da waɗanda suka gabace ku to bayan nan bayan wahala da sabai suka kasance a ciki saboda jarabawa a tantance waye yake musuluncin domin Allah waye faɗai ya kawo shi Allah madaukakin sarki ya kawo wadata hudu daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam manyan al-khulafa al-bashirin Abu Bakr da Umar Uthman Ali radiyallahu anhu duka sanya mulkin da ɗayan mu har ya bar duniya a yanzu ba zai samu irinsa ba domin ɗaya daga cikin mu kokonwar abin da zai iya samu na mulki shine ka zama shugaban Najeriya ai ba kai isa ka zama shugaban Nijar ba tunda kai ba dan kasar bane kokonwar abin da zaka samu na mulki ka zama shugaban Najeriya jahohi 36 da birnin tarayya amma Umar radiyallahu anhu kasashe 20 ne suke karkashin sa cikin kasashen musulmi a zamanin sa kasashe 20 to kaga yafi ka imani yafi ka takawa yafi ka komai kuma duniyar ma yafi ka samu haka Abu Bakr radiyallahu anhu duk jazirar Arabawa kasar Saudiya kasar Kuwait kasar Oman kasar Qatar duka suna karkashin sa ka hada da Yemen wani yanki na Iraki duk suna karkashin sa a wancan lokacin a zamanin Uthman radiyallahu anhu dukka hada da wannan sannan musulunci a lokacin sai iso nan arewacin Afirka da suke cewa Afriqiya da tamatari suka ce Afriqiya suna nufin Tunisia da wayannan kasashen da arewacin Afirka su Morocco Mauritania su Libya da Algeria da sauransu to haka akai tai har an yi khalifan da rabin duniya a wancan lokacin continent uku Africa Asia da Europe rabin duniyar wancan lokacin duk tana karkashin shugabancin sa zamanin Haruna Bashir to ita duniya a wajen Allah madaukakin sarki ba komai bace shi yasa zaka samu a daiwa daga cikin lokuta kafirai ma sun fi musulmai kaso a cikin ta kalle rayuwa ta tura kalle rayuwar sauran al'ummomi ka kwatanta tsakanin arzikin da yake hannun musulmai da abin da yake hannun kafirai sai ga wanda yake hannun musulmi bai kai rabin wanda yake wajen waɗancan ba to duniya ba komai bace wajen Allah to amma alƙawarin da yake tsakanin mutum musulmi da Allah madaukakin sarki shine in ya bar Allah zai samu sauki in ya bar Allah kuma zai sha wahala amma wanda ba musulmi ba shi kuma yana nan akan kaddarar sa in Allah madaukakin sarki ya so sai ya bashi yana kafircin amma ya fi kowa kudi wanda yafi kowa kudi a yanzu kafiri Elon Musk kamar da suke kuma amma kuma domin Allah madaukakin sarki nuna ma ba wai kaidar haka take tafiya ba mu kuma in kazo Najeriya in kazo Afirka wanda yafi kowa kudi musulmi ne ga musulunci kuma ga arziki yafi sauran kafir haka a cikin waɗanda muke tare da su akwai waɗanda kafirai ne amma da kyar suke ci da kyar suke sha har suna iya kwana da yunwa kaje yankin Plateau kaje yankin Kaduna kaje yankuna kaga mutum ga shekaru shekaru 70 80 namiji ko mace an yi ice ga kafirci ga talauci ga duk gashi nan Allah madaukakin sarki ya tara to ita duniyar ba komai bace a wajen Allah madaukakin sarki shi yasa ya mana alƙawari a cikin Alƙur'ani cewa zai ban mu mamakon ruwa shine tushen arziki idan aka samu istiqama daidaituwa akan tafarki na Allah madaukakin sarki wa Allah istiqama ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa idan aka yi istighfari zai ba mu ababe ruwa wa yumditukum bi amwali dujiyoyi ina kan dukiyar da ake fada akan ta aka kasa zama lafiya akan ta ake azabtar da mutane akan ta ake kisa akan ta ake shan jini akan ta ake komai Allah madaukakin sarki yace duk ba sai an yi wannan ba ba sai an saki hanya ba in aka bi Allah madaukakin sarki yace zai bada ita wa banina zai ba ku yaya wa yaj'alukum jannatin Allah yace za mu sanya muku koramu ruwa da za ku sha da shuke shukenku da kuma dabbobin wa yaj'alukum anhara wancan zai ba ku gonakai kai wa yaj'alukum anhara shine zai ba ku koramu ruwa da za ku sha da dabbobinku da shuke shukenku kaga da istighfari Allah yace zai ba san Allah subhanahu wa ta'ala yace mana da imani da taqwa da su yake bada arziki inda mutane sun yi riko da su walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi yace walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun da mazauna alqari burane garuruwa masarautu kasashe sun yi imani kaji na daya imani shine tauhidi wattaqaw sun kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki yace la fatahna alaihim barakatin minas sama'i da mun bude musu kofofin albarka ta sama da ta sama wal ardi da kuma kasa duk arziki ne zai ta zuwa musu ta sama da kasa ka kamar yadda ya zuwa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fa akhadnahu bima kanu yaksubu walakin kadzabu amma sai dai mutane su kareta sun ki su yi imanin an ki a tsayi da tauhidi an ki a tsayi da takawa ta Allah madaukakin sarki Allah yace sun kareta fa akhadnahum bima kanu yaksubuna sai muka kama su da abinda suka zan suna aikata to kaga idan mun fahimci waɗannan ayoyin zamu gane cewa mu musulmai wato mu muke yi wa kanmu bakin ciki na samun arziki na Allah subhanahu wataala amma ga abinda Allah ya ce in aka yi zai bada arziki yace musulmai kawai su daidaita su fifita addini akan komai Allah madaukakin sarki zai kawo musu duk abinda suke nema zai kawo arziki su yi istighfari in suka yi laifi su koma su tuba in suka sake yi su sake komawa su tuba Allah madaukakin sarki ce ba su zai ba su dukiyoyi zai ba su yaya zai ba su abinci sannan zai ba su ruwa da zai wadace su subhanahu wataala yace ta hanyar tauhidi yake bada aminci alladheena aamanu za mu tsaya anan walam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun wannan da suka yi imani ba su ta kuɗa imanin su da zalunci ba shine shirka tsantsar imani ba shirka yace ulaika lahum al-amn irin waɗannan mutanen su suke da cikakken aminci daga lokacin da aka rasa aminci a ƙasa aka rasa aminci a duniyar ma gaba ɗaya ba aminci wata ƙasa dai ta wata ƙasa rashin aminci babu wani waje da ɗan adam yake da aminci 100% ba za a mai ta'addanci ba za a mai sata ba za a kashe shi ba za a zalunce shi ba babu wannan ƙasar a duniya sai dai wata ta fi wata rashin aminci wata ta fi wata dama dama kawai lokacin da aka rasa aminci a duniya gabaki ɗaya mu kuma a nan ƙasashe irin namu ma ba a ma magana mutum ba shi da aminci akan dukiyarsa akan mutuncinsa akan iyalansa akan komai nashi mutum ba shi da aminci to kaga Allah madaukakin sarki ya bada mafita a cikin alqur'ani yace mutane su yi riko da tauhidi nan da musulmai ake yi mun zaka iya ganin wasu ba sa kan musulunci amma sun fi ka samu wani abu na aminci domin sun yi riko da sunnoni na Allah madaukakin sarki na rayuwa ko kishin kasa ya hana su wannan abu ko kuma wani abu da suka kai gare shi na ilimi amma musulmi duk abin da zai riko da shi in ba wannan musulunci bane ba zai taba samun sauki ba shi akwai wannan alƙawarin to wannan kullun tsakanin sadaka da maɗaukakin sarki duk abin da Allah maɗaukakin sarki yake babu a duniyar nan ya dan fara shi da imani da takawa ko imani da aiki nagari ko a wani waje a ce ma istighfari wani waje a ce ma bin sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka ga musulmai domin mun fahimci wannan kaida akwai wasu kasashe na musulmai ma abota suna da arziki matuka mun kasashen gol kasashen jazirar laraba kasar irin su saudiya da su qatar kuwait oman bahrain da sauransu ba wada ta ne akan arziki suke zaune petrol gas da zinare a saudiya da sauransu to amma kuma za ka ga ba su da daukaka turawa ba sa kallon su a bakin komai kuma a nuna maka wannan arziki shi kadai ba shi zai samu musulmi izza ba abinda yake samu musulmi izza da daukaka shine imani yasa barin take da fadin umar radiyallahu anhu yace nahnu qaumun a'azzana allah bil islam وما احنا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله ومتاني ان الله مدوكتي سركي درجه مد مسلمي سي duk lokacin da muka nemi daukaka da wani abu da ba musulunci ba to sai ga Allah madaukakin sarki ya kaskantar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ilimi mai amfani sannan ya bamu ikon aiki da shi Allah ya daidaita mana al'amura a cikin wannan kasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana shiriya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك
الله اكبر الله اكبر الله أكبر